sunan muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata 4 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Zamfara a Najeriya ta miƙa wa gwamnatin jihar mutane 97 da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a daji tsawon watanni 3. Bayan haka za ku ji cewa a baya-bayan nan an zargi wasu jami'an tsaro da taimakawa matasa bata gari masu sata danyen mai a yankin Niger Delta da ke kudancin Najeriya.
Dake faruwa shi akwai ɗan ƙabilar daga cikin yanzu da hada ba ciki da wayannan bindigayen mutane ke fasarkan mai da wayansu ne an yi kawo da hadari a tekun ƙasar nan.
Kwamado Suleiman Dahun kenan kakakin rundunar sojan ruwan Najeriya. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman akan matsalar masu ba da bayanan sirri ga 'yan bindiga a yakin da ake yi da 'yan ta'adda a Najeriya. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga Niger. Amma yanzu dai sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Daruruwan masu amfani da ababen hawa ciki har da wani dan majalisar dattawan Amurka sun makale a cikin tsananin sanyi a jiya Litinin da yau Talata akan babbar hanyar Amurka da ta ratsa jihar Virginia bayan zubar da sarkan kara da ta yi sanadiyar hatsarin manyan motoci guda 6. Ma'aikatar harkokin sufuri ta jihar Virginia ta ce bangarorin hanyar guda 2 da ke hada jihohin kasar sun kasance a rufe tsakanin garuruwan Rather Glen da Dumfries da ke da tazarar kilomita 50 daga kudancin Washington. Sai dai babu wanda ya jikata a hatsarin motocin a jiya Litinin, amma ya haddasa cunkoson motoci akan babbar hanyar gabar tekun gabashin Amurka. Motocin sun gaza motsawa saboda tarin da sarkan kara, lamarin da ya tilasta wasu da dama bacci a cikin motocinsu. Wata da ta makale a cikin motarta ta faɗa wa wata talbijin cewa tana jin tsoro kar mai ya ƙare a cikin motarta. 'Yan sanda a Indiya sun faɗa a yau Talata cewa sun yi kamen fari a cikin binciken da suke gudanarwa akan wata manhajar yanar gizo da ke nuna wasu hotuna da ake gwanjon mata musulmi a wani batu da za a iya ɗauka ƙyamarin tsiraru. A cikin 'yan kwanakin nan matan musulmin Indiya da dama sun faɗa a kafafen sada zumunta cewa ana amfani da hotunansu ba da izininsu ba. Aka buɗe wata manhaja a dandalin GitHub. Ana kiran wannan manhaja da Bulibai, wata kalmar wulakanci da ake siffanta matan musulmin da ita. Ismat Ara, wata 'yar jarida da manhajar ta auna ta, ta faɗa a wata ƙara da ta shigar ga 'yan sanda a ranar Lahadi cewa wannan wani yunƙuri ne na cin zarafin matan musulmi. A yau Talata kungiyoyin rajin kare demokaradiyya a Sudan sun yi kira ga gudanar da zanga-zangar adawan juyin mulki a daidai lokacin da kasar take ƙara shiga cikin ruɗani bayan murabus da Prime Minister kasar ya yi a farkon makon nan. A cikin watan Oktoba ne aka hambarar da Prime Minister Abdullah Hamdok, aka kuma sake ɗora shi akan mulki bayan wata guda, biyo bayan wata yarjejeniya da sojoji domin kwantar da tarzoma da kuma zanga-zangar kinjinin juyin mulkin. Hamdok ya sauka daga mukaminsa a ranar Lahadi yayin da ya gaza cimma daidaitun siyasa tsakanin manyan sojoji masu mulki da kungiyoyin rajin kare demokaradiyya. Sudan ta fada cikin rikicin siyasa tun lokacin juyin mulkin ranar 25 ga watan Oktoba. Sojojin sun kwace mulkin kasar ne sama da shekaru 2 bayan wani gagarumin bori da ya kai ga hambarar da dadaddin mai mulkin Daniya Umar al-Bashir da kuma gwamnatinsa ta akidar Islama a shekarar 2019. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga gudanar da tattaunawa mai ma'ana tsakanin duk bangarorin na Sudan domin samar da dawwammamiyar zaman lafiya ta bai daya, a cewar kakakin Majalisar Dinkin Duniyar Stefan Dujarric. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabbin kamuwa da coronavirus a kasar Australia a yau Talata ya kai matsayi na tarihi, lamarin da ke ƙara ɗawainiya a kan asibitoci da cibiyoyin gwajin cutar a faɗin ƙasar. A garin Melbourne, layin mutane da suke jira a wajen ɗakin gwajin ya yi nisa, yayin da aka ba da labarin sabbin kamuwa da cutar a New South Wales, jiha mafi yawan mutane a ƙasar Australia da kuma jihar Victoria. Jerome Wema, shugaban kwamitin yaki da COVID-19 a jihar Victoria, ya ce adadin mutane da ake sa ran gani a asibiti ya zarce abin da ake gani a cikin kwanaki 10 da suka shude. Kana ana sa ran za a ci gaba da samun haka. Ya ce yayin da za a iya rage yawan adadin gami da ƙara yi wa 'yan ƙasa allurar rigakafi, hakan zai fi bada damar sarrafa tsarin kiwon lafiya. Sabbin adadin kamuwa da cutar na nufin ƙasar Australia ta zarce adadi na tarihi na COVID-19 na 500 a cikin wuni guda. A ƙarshe, yayin da Amurka ke magance ƙaruwa mafi muni na cutar coronavirus, ɗalibai a duk faɗin ƙasar dole ne su jimre da canje-canjen gaggawa don ƙoƙarin dakatar da yaɗuwar cutar. Yaɗuwar nau'in Omicron ya sa kamuwa da COVID-19 a Amurka ya haura 500 a cikin wuni guda, adadin da ya ninka na mako guda da ya wuce, kana ya ninka sau uku na makonni biyu a baya. Hakan ya sa jami'an makarantu suna nazarin yiwuwar sauya aniyarsu ta maido da ɗalibai zuwa azuzuwa bayan hutun lokacin hunturu, wanda a wurare da dama ya haɗu da hutun Kirismeti da na sabuwar shekara. Za a ci gaba da rufe makarantu a Los Angeles har zuwa ranar 11 ga watan Janairu. Kada za a bukaci ɗalibai su nuna shaidar gwaji da ya tabbatar da ba su dauke da COVID-19 kafin a ba su dama shiga harabar makaranta. Za a bukaci irin wannan gwaji da ke tabbatar da ɗalibi ba shi dauke da cutar a makarantun gundumar Columbia, Washington DC, inda karatu ke farawa gobe Laraba.
Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A dazuran asar ne rundunar 'yan sandan jihar Zamfara a Najeriya ta mika wa gwamnatin jihar mutane 97, ciki har da maza da mata da yara ƙanana, waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a daji har tsawon wata uku. Rahotanni sun ce wannan na zama wani mataki na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin 'yan bindigar Bello Turji na neman sulhu da gwamnatin jihar. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malamfashi ya aiko mana.
Mutane 97 da aka mika wa gwamnati sun hada da maza da mata, manya da yara. Wasu matan suna shayarwa, wasu kuma suna da juna biyu. Kamar da yadda shi kwamishinan 'yan sanda Sifi Alkana ya yi mana cikakken bayani a kai.
Mun samu wanda aka rinta da suka kama su gudun 68 a ƙasar Shinkafi, inda aka ce Turji shi ne kama su ya aje su kusan wata uku. To bisa ga operation da sojoji suke yi da sauran 'yan jami'an tsaro, ya sa ya bar su a cikin daji. So da aka gaya mana, sai mu kuma muka samu 'yan vigilante da 'yan ta'addan da suka tuba na gaske, muka shiga daji nan tare da su, muka je muka kuma kawo su, ga su nan suna nan ko kuma ba biya ba. Kuma haka ne a ran uku ga watan Janairu kuma 'yan sandanmu a Shinkafi kuma mun samu information cewa akwai wasu da aka kama su amma suna daji. Sai muka samu 'yan vigilante da kuma wanda suka tuba, muka shiga daji muka samu su muka kawo su, suna na 29 a cikin number. A cikinsu akwai mata, akwai ƙanƙananan yara, akwai mata masu ciki, akwai mata masu shayar da yara.
Cikin nan takaitaccen bayanin sa jim kaɗan da amsar waɗannan mutane, kwamishinan tsaro na jihar makaddashin Sufeto Janar Mai Marabus Ibrahim Mamman Tsafi ya yi godiya ga Allah, inda kuma ya tabbatar da irin gudunmuwar da suka samu karkashin jagorancin Dr. Bello Matawallan Muradin gwamnan jihar a game da batun tsaro, inda ya kara da cewa
Dr. Tinda ya fara yaki da wannan abu bai zauna ba, kuma wallahi duk inda Dr. Aji yana neman yadda za a samu da tabbataccen zaman lahiya a Zamfara. Irin waɗanda shige-shige da ya ta yi da kuma jajircewa irin ta fi jami'an tsaronmu da kuma ƙoƙari irin waɗannan da muka yarda da cewa lallai babu shakka sun tuba ga harkar ga ta ta'addanci, shi ne alamu ga wannan nasara da muka samu. Sojoji ba sa ja da baya za su ci gaba. 'Yan sanda ba kwaja da baya za mu ci gaba.
Mun kuma sami sukunin zantawa daga cikin waɗanda aka kama, shi ɗin ma a tsatsaye cikin rububin jama'a.
Daga hanya ta daga auren namu da zuwa sabon gari sun fara jin kwana na 32.
Me ya ga muku cikin
rayuwar su ba abin da suke tsoro irin jirgi. Amma dan ma'aikaci ya kafo kasa. Sun za su illata shi. Amma da sun ga sojoji za su daure mu da kacha. Su kara su ce musu tsere su yi wurin duki ko kafu.
Muna son ga jirgi ya tafi.
Gaskiya ba iya ka dan haya ta da bomb ya su canye. Dai daga cikin wani akwai sunan wani baba ne Abdullahi. Sai ya buɗe baki ya ce bai yarda ni sunan baba ne ya tuyi ba. Yamma zai kwanciki suna kallo ya ta jamu da kacha samu ya jaye mu. Ga wuta ta canye mu da bomb ta tashi. Kusa ga wurin ne ba. Eh dan haya toya makarantar tuyi. Ya toya abincin tuyi.
Sanja Malfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
To a gaida Sani Shaibu Malfashi da wannan rahoton. Yanzu kuma zamu leka kudancin Najeriya. A baya-bayan nan an zargi wasu sojojin ruwan kasar da taimakawa matasa bata gari masu satar danyen mai a yankin Niger Delta. Wasu daga cikin matasan da ke aikata wannan mummunan aiki sun nuna cewa zai yi wuya a kawo ƙarshen satar mai a yankin saboda akwai masu rike da madafin iko da yawa dake da hannu a lamarin. Wakilin muryar Amurka a yankin Lamida Abubakar Sokoto ya aika mana da wannan rahoton.
Fasa bututa yan mai tare da satar danyen mai a yankin na Niger Delta wanda ya dauke shekaru da dama yana faruwa bayanai dai sun nuna cewa ta'annatin na satar mai matasan yankin na Niger Delta da wasu bata garin kamfanonin mai dake aiki a yankin na Niger Delta sune ke assasa shi sannan kuma an nuna cewar jami'an tsaro da ake turawa a yankin na Niger Delta domin gudanar da ayyuka a kamfanonin mai su ma na da hannu dumu-dumu cikin wannan danyen aiki batun yanzu bane dai ake zargin jami'an tsaro da ya kamata a ce sun tsare harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta da hannu cikin wannan ta'annati ko a baya-bayan nan dai sai da rundunar soja ta kasa ta sanar cewa ta gano wasu daga cikin jami'an ta da ake zargi na sojan ruwa na kasa da hada baki da masu satar danyen mai a yankin na Niger Delta gama abinda kakakin rundunar sojan ruwa ta kasa Komodo Suleiman Dahun ke fadi.
Wanda yake faruwa shine akwai ɗan kalilan daga cikin yanzu da hada baki da wayannan mugayen mutane da ke fatakin mai da wayansu ne ayyukan wara da hadadi a teku ta sanin.
Kawo yanzu dai muhallin al'ummomin na yankin Niger Delta kama daga teku na ci gaba da gurbacewa sakamakon malalar danyen mai to amma duk da haka al'ummomin na yankin Niger Delta na bari ƴaƴansu fasa bututa yan mai. Chief Nangi James wani basaraken gargajiya ne a yankin na Niger Delta yace
my name is I Chief Nangi James. We have to minimize the military that are sincere because most of the military officers are the people influencing encouraging the oil bunkering.
Yana cewa ne kamata yayi a rage yawan jami'an tsaron soji dake aiki a yankin na Niger Delta saboda mafi yawancin su da su ake hada baki wajen satar danyen mai tare da bada muhimmiyar gudunmuwa. Ina so in tabbatar maka da cewa idan babu hannun jami'an tsaro musamman na soji ba wanda ya isa ya sace danyen mai a yankin na Niger Delta.
If military is not part of bunkering.
Bisa ga dukkan alamu babu ranar daina fasa bututun mai da kuma ta'annatin satar danyen mai a yankin na Niger Delta bisa la'akari da dimbin kudaden da suke samu wasu dake wannan ta'annati na fasa bututun mai ga abin da suke cewa
it's not possible at all. It will not stop because there are people survive from this bunker. The officers they are into this bunker.
Wannan yana cewa ne ina daya daga cikin masu wannan ta'annati kuma akwai matukar wuya satar na danyen mai ya kawo karshe. Ina son in shaida maka cewar mutane da dama musamman masu rike da manyan madafun iko suna cikin wannan ta'annati na satar danyen mai. Ina ganin idan aka kawo karshen satar danyen mai a yankin na Niger Delta to matasa za su shiga mawuyacin hali tashe-tashen hankula za su dawo a yankin mai arzikin mai.
If the bank is Mr. Adamu is the only problem.
To banan matasa ne a cikin to gaskiya ba za ta tsaya da gaggawa don zai iya jawo tashin hankali ba kaɗan ba wallahi zai jawo barayi gaskiya ko ni dai da nake yawa magana na inda na samu harkan da ta gaskiya ba ran yi wannan harkan ba
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
To madalla a gaida Lami da Abubakar Sakkwato da wannan rahoton idan masu sauraro ba su manta ba a shirin mu na ranar yau mun gutsuro muku kadan daga cikin rahoton mu na musamman akan matsalan masu bada bayanan sirri ga yan bindiga da ake fuskanta a yaki da yan ta'adda a Najeriya to yanzu dai ga cikakken rahoton
fasana da masu sharhi akan sha'anin tsaro a Najeriya Na ci gaba da bayyana sahihan hanyoyin da suke ganin zai taimaka wajen magance wannan babbar matsala da ta'addabi yankin arewacin Najeriya ko baya ga yan bindiga dake zama a daji wata babbar matsalar ita ce masu ba su bayanan sirri dake zama a gari da ake kira informa da masana lamuran tsaron ke ganin ya zama tilas a dauke matakin kawar da su a cikin jama'a Dr. Yahuza Ahmad Getsu na ɗaya daga cikin masu sharhi akan lamuran tsaro a Najeriya
to babban abin da gwamnati za ta yi don magance wannan matsala shine wato ai abin nan da ake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro tunda yake akwai waɗannan mutane da ake cewa informers waɗanda aka kama suke hannu sun dade waɗansu su suna gidan yari suna jiran shari'a to da bangaren shari'a da bangaren jami'an tsaro da kuma ita kanta gwamnati su yi hobbasa a fito da mutum shida a jihar Niger akalla ko kuma mutum 40 a yanke musu hukuncin da ya dace daidai da abin da dokar kasa ta tanaji daidai da irin ayyukan da suke aikatawa kuma a yi shi a bainar jama'a yin wannan a bainar jama'a kuma a bawa yan jaridu dama su tallata wannan shine zai sanya wanda yake yi ya bari matsawar ana kamawa ba a daukar mataki akan su babu yanda za a yi ba za a ci gaba da samun sababbin masu aikata waɗannan laifuka ba
amma da ku masala harkokin tsaro ba ku gamsu da matakan da ita gwamnati ke dauka ba akan yaki da wannan al'amari
ai ina son in tabbatar maka da cewa wato tunda ake gwamnati a Najeriya tunda a Najeriya ta samu yancin kai ba ta taɓa wata gwamnati da ta ware makudan kuɗaɗe kuma ta kashe su da sunan tsaro irin gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ba amma kuma maimakon a samu tsaro kullun sai tsoro ake ƙara samu saboda haka kaga kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba
ke kawo haka din
abin da yake kawo haka shine matsalar nan ta gazawa na gwamnatin akan daukar matakai na bincike akan ya ake kashe kudaden gwamnati da kuma matsalar rashin cin hanci da karbar rashawa wacce ta kici ta kicinyewa wanda gwamnatin ta yi alkawarin cewar ta sanya talakawan kasa a ranar da zummar cewar idan sun tazo za ta kawo karshen wannan matsala ta cin hanci da karbar rashawa matsalar ba magance wannan ba ba za a iya kaiwa ga gaci ba
amma daga yanzu ya kuke ganin koma bayan da arewacin Najeriya ya samu a sakamakon wannan ta'addanci zuwa yanzu
sakamakon wato koma bayan da arewacin Najeriya yake samu in ka ce ya samu ai kamar ya kare kenan kara samu yake an samu koma bayan na tattalin arziki an samu koma bayan na rashin hadin kai an samu koma bayan na rashin girmama juna an samu koma bayan na lalacewar zumunci an samu koma baya na harkar musamman harkar ilimi wanda duk al'ummar da harkar ilimi ta tabarbare a cikin ta wannan al'ummar komawa bayan da tai sai an dauki shekaru masu yawa ba a samu kuma akan shi ba domin matsalar ilimi da muka samu a arewacin Najeriya wallahi ina mai tabbatar maka da cewa daga nan zuwa shekara 100 ba za a iya magance ta ba hakan zai faru ne idan an samu waɗanda suka yadda a fara maganin matsalan daga yau
Alhaji Jibril Alawa Na ɗaya daga cikin shugabannin matasa a jihar Niger ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala ya ce a yanzu haka ma sun ɗauki matakin wayar da kan matasan akan illar ba da bayanan sirri ga miyagu.
Mun lura da cewa yakan mutanen nan ba zai yiwu ba sai in har mun tsayar da matsala na wannan informant wato masu ba su bayanan sirri da za su zo su kawo ma gararrukan mu hare-hare sai sa muka ce to ya kamata mu duba a tsakanin mu wayar da kan juna akan matsalan wannan ba da bayanan da suke ma wayannan miyagun mutanen
to amma kun gayyato sarakuna da matasa da ma shugabannin addinai me hikiman gayyato wayannan mutanen
wato hikiman haka din shine kaga na farko su sarakunan mu mafi akasarin su yanzu nan ba sa gida duk sun guje ma wannan fitinan da ke faruwa to akwai yanayin da zaka ga sarakuna ko mata matasa ko dai wasu shugabannin addini su ma san dauku da wannan matsala na informants din sai sa muka ga to ya kamata mu fara a matsayin su na shugabanni duk inda suke mu fara mu jawo hankalin su su ma sai su ja hankalin saura akan wannan al'amarin na informants din wato bada bayanan sirri sirri ga mamiya gunnan matsala ne sosai wanda kusan in ce shike sayar da mu wayannan miyagun suna samu suna cin galaban mu
bayanai dai sun nuna cewa kusan kowane rukuni ko kuma jinsi na jama'a ana samun irin waɗannan mutane masu bayar da bayanan sirri ga ƴan bindigan a ciki kuwa har da mata gama abinda wannan dake zaman daya daga cikin shugabannin kungiyoyin mata a jihar Niger ke cewa
sunana Comrade Naomi Dora Lagado ni daga Shiro local government dan bayani da zai ya kai shi da cewa mata ma suna cikin informa ba kariya bane kaga wansu yinwa kan sa su yi sata wansu kuma yinwa kan sa su yi karuwanci wansu kuma yinwa ke sa suna waina bu wansu kuma rashin ilimin addini ne to ni ina roko ga mata wanda suke cikin wannan halin su dawo su tuna da baya su duba yanda aka yi ka kai yanda iyayenka uwarka ta rike ka haka kai inda ka kai yau har kai ka zama informa ga wani dan a zo a cutar da mutanen ka to kaka manta ka duba baya in Allah ya ce da cewa zaka yi rayuwa har zuwa sufa to sufar ka fake da labari because duk abin da kai cikin yarantaka yakan zo kuma ya dawo maka in Allah ya doki kwanakin ka da so to saboda haka matan da suke cikin wannan abun ka nema abin yi ka nema sana'i ko fiyo wata din nan ka je kana sai ruwa za a saya kuma zaka you can make something a cikin shi
shinkafan nufi Usman Idris Makanta ya ci daukar matakin wayar da kai akan lamarin informa zai taimaka matuka wajen shawo kan lamarin
wannan abu ne wanda ya zo a lokacin da yana bukatun kowa da kowa ya sa baki ya sa hannu ya taimaka samu tsaro da zaman lafiya a kasar mu babu inda ake samun ci gaba a duniya idan ba zaman lafiya kuma abin da ke kawo wannan rashin tsaron akwai abin da ke kamata gwamnati su yi akwai da sarakuna kamata su yi da malamai da matasa gwamnati ta tabbatar cewa akwai zaman lafiya ta hanyar neman tsaro da kuma samun matasa aiki idan babu aiki dole wani zai ba su abin da bai kamata ba kuma idan wannan abin ba su samu wani amfani a ciki ba su kai bayani ko bayani ga masu wannan alaƙar mutanen a cikin daji ba su ma kansu wanda suke daji suke wannan abu kamata a san da za a shawo kansu me yasa suke wannan abu waye ke ba su wannan makama ba abu wanda zai ce bai san ta yaya ake abu wanda suke shigo kasar nan ba mata wajibi a kan gwamnati su dinga tsaye da wayannan makaman da ke shiga hannun wayannan mutanen su ma kansu a jawo hankalinsu a samu su aikin da za su yi su ba wannan abu idan ba aiki dole ba ni za a ba su wannan abu sun riga hankalinsu ya tafi tunanin su ya tafi kan wannan aiki nan magun malamai kuma su ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana sauki sarakunan ma su haɗa kan yara matasa wanda babu ba su da aikin gwamnati a samu su abin da za su yi na hannunsu ina ga yadda wannan da wannan taron na fatan da kai kowa zai samu ya ba da nasu gudunmuwa na samun tsaro
fata dai samun saukin wannan matsala ta yadda jama'a za su samu sa'ida a wannan sabuwar shekara ta 2022 Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
za mu soba labarin wasannin mu na ranar yau da karo na 42 na takobin kokowar gargajiya ta jamhuriyar Nijar da aka kammala a babban birnin mai a ranar Lahadi ta gabata inda Kadiri Abdu mai lakanin suna Isaka na jihar Doso ya lashe takobi gaban Ebo Hassan na jihar Maradi kuma gaban shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum da shugaban majalisar dokoki ta kasa Sani Umar da Prime Minister Ahmadu Muhammadu shi dai Abdu Kadiri Isaka karo na hudu kenan
yana lashe takobin kokowar gargajiya ta jamhuriyar Niger har ma ya kai matsayi guda da Yakubu Adamu mai lakamin suna Kantu na Maradi da ya lashe takobin kokowar gargajiyar ta jamhuriyar Niger har sau hudu a shekarun 1970 waɗansu ɗan Niger sun yi furuci game da wannan kokowar ta gargajiya ta jamhuriyar Niger ta wannan shekara ta bana
ni na Abu Zaid Yakubu Tisbilla kokowa ta bana an yi ta lami lahiya kuma an kare lami lahiya kuma wanda Allah ba sa Allah sa ya dace Allah bashi abunda ake nema kokowa abu ce wanda take tun can da ma ita abu ce ta wasa ta hada dankun zumuncin yan uwa a lokacin da mala yan yare sai magani in mutun tabbashin kai cewa ne ba ni kaza ta sai shi mutun ya haddari gashi tsakanin dan mace da dan namiji sai aka mato wannan abin Allah sa kai haka wallahi na ji dadi ni ina jin dadin ta kwarai da gaske
yayin da muka ji da kokowa alhamdulillah wasa yayi shawa inda an yi lafiya an tashi lafiya muna farin ciki dari bisa dari ko ba haka ba muna watan duk shekara da shekaru a cigaba da yi haka sai bi zana dankon zumunci gare mu sosai ba kadan na ba akwai cigaba ciki
idan muka leka a wasannin Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Niger Racing Bukoki ta Yamai ta yi banza da banza a birnin Yamai da AS Douan ta Yamai AS Nijelek ta wutar lantarki ta Yamai ta yi biyu da banza gaban Olympic Football Club ita ma ta ban birnin Yamai Sahel Sporting Club ta ban birnin Yamai tawa AS Garde National de Niger ta Yamai ɗaya da banza a Kokana Football Club ta Arlit Jihar Agadez a can Jihar Agadez din tawa Espoir ta Zandar ta kai mata ziyara biyu da ɗaya a birnin Yamai AS Fan ta Sozoji ta Make Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da Cibiu da Nema Urana Football Club ta ma'aikatar haƙo ma'adanin uranium ta Arlit Jihar Agadez a can Arlit din tawa GS tawa ta birnin tawa 4-2 sai AS Sonidep ta Man Peter da ta yi kunnan doki banza da banza da AS Police dukkansu na babban Yamai idan aka dibi jadawalin wasannin kwallon kafa na teburin Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Niger ta wannan kakar ta bana ta farko da yanzu haka ita ce AS Nijelek ta wutar lantarki da maki 30 ta biyu AS Garde National de Niger da maki 23 ta uku AS Douan ta Custom da maki 21 idan aka leka a can kasa ta 12 ita ce Irana Football Club ta Arlit Jihar Agadez da maki 10 ta 13 Olympic Football Club ta Wambrin Yamai da maki 9 ta 14 ta Baya Bundi kuma Kutal ita ce Jeunesse Sportive ta Tawa da maki 6 Kacal Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
takaitaccen labaran duniya
to Maryam a takaice daruruwan masu amfani da ababen hawa ciki har da wani dan majalisar dattawan Amurka sun makale a cikin tsananin sanyi a jiya Litinin da yau Talata akan babbar hanyar Amurka da ta ratsa jihar Virginia bayan zubar da sarkan kara da ta yi sanadiyar hatsarin manyan motoci guda 6 ma'aikatar harkokin sufuri ta jihar Virginia ta ce bangarorin hanyar guda 2 da ke hada jihohin kasar sun kasance a rufe tsakanin garuruwan Rutherglade da Dumfries da ke da tazarar kilomita 50 daga kudancin Washington. Yan sanda a India sun faɗa a yau Talata cewa sun yi kamen fari a cikin binciken da suke gudanarwa akan wata manhajar yanar gizo da ke nuna wasu hotuna da ake gwaljon mata musulmi a wani batu da za a iya ɗauka kyamar tsiraru. A cikin 'yan kwanakin nan matan musulmin India da dama sun faɗa a kafafen sada zumunta cewa ana amfani da hotunan su ba da izinin su ba aka buɗe wata manhaja a dandalin GitHub ana kiran wannan manhaja da bully boy wata kalmar wulakanci da ake siffanta matan musulmin da ita a ƙarshe a yau Talata kungiyoyin rajin kare demokradiyya a Sudan sun yi kira ga gudanar da zanga-zangar adawan juyin mulki a daidai lokacin da kasar take ƙara shiga cikin rudani bayan murabus da prime minister kasar ya yi a farkon makon nan a cikin watan Oktoba ne aka hambarar da prime minister Abdullah Hamdok aka kuma sake dora shi akan mulki bayan wata guda biyo bayan wata yarjejeniya da sojoji domin kwantar da tarzoma da kuma zanga-zangar kinjinin juyin mulkin Hamdok ya sauka daga mukaminsa a ranar Lahadi yayin da ya gaza cimma daidaitun siyasa tsakanin manyan sojoji masu mulki da kungiyoyin rajin kare demokradiyya Sudan ta fada cikin rikicin siyasa tun lokacin juyin mulkin ranar 25 ga watan Oktoba.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makindi da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.